sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 12 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya ana ci gaba da zanga-zangar bukatar maido da rundunar 'yan sandan yaki da gaggami a guta sa saboda
ita ce to 'yan Najeriya da dama daga hannun Boko Haram da kuma masu garkuwa da mutane.
Sannan wasu masu fashin baki na ganin dalilin dakatar da mai baiwa gwamnan jihar Kano shawara kan kafafen yaɗa labarai na zamani saboda wasu kalamai da yayi shine
siyasance ana ganin shafadar shugaban kasa din da akwai yiwuwar ba za ta ci dadin su ba.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Malumfashi na tafa da rahoto na musamman. Murtala Faris Sanyinna na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hadiza da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwamitin Shari'a na Majalisar Dattawan Amurka ya fara zaman tantance Amy Coney Barrett, wadda shugaba Donald Trump ya zaba ta zama mai shari'a Kotun Kolin Amurka. Barrett da aka zaba ta zama mai shari'a a Kotun Kolin Amurka ta bayyana gaban sanatoci don zama tabbatar da ita da aka fara ranar Litinin 12 ga watan Oktoba, inda za ta bayyana wa 'yan majalisar cewa bai kamata kotuna su yi kokarin amfani da manufofi ba. Ya kamata su bar wannan aiki a hannun shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki. A wata sanarwa da ta fitar gabanin zaman, Barrett ta bayyana fasarar aikin babbar kotun, tana mai cewa ba tsara kotun ba don warware kowace matsala ko kuma gyara abubuwa da ba daidai ba na rayuwar al'umma. Maimakon haka, ta ce shawarwarin yin amfani da manufofi da hukace-hukacen gwamnati dole ne bangaren gwamnati da jama'a suka zaba su yi su. Bai kamata jama'a su sa ran kotuna za su yi haka ba, kuma su ma kotuna bai kamata su yi kokarin hakan ba. Barrett 'yan shekaru 48 ne ra'ayi mazan jiya, wadda ita ce ta uku da shugaba Donald Trump ya zaba don zama mai shari'a a Kotun Kolin Amurka mai alƙalai tara. Za ta yi kwanaki hudu tana ba da bayanai a gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawa a wannan makon. Daliban makarantun firamare 'yan aji 4, 8, da 12 a Kenya sun koma makaranta a yau Litinin, abin da ya kawo ƙarshen matakin rufe duk cibiyoyin ilimi da aka yi a ƙasar na tsawon watanni don daƙile yaduwar cutar coronavirus. Ƙasashe da yawa sun yi gwagwarmaya, wasu kuma na kan yin haka a kan yadda za su sake buɗe makarantun lafiya yayin da ake fama da annobar coronavirus. Amma a Kenya, inda aka rufe makarantun gwamnati da masu zaman kansu bayan da aka tabbatar da mutum na farko da ya kamu da COVID-19 a watan Maris, matakin na daga cikin matakan rufe makarantu masu tsawo da aka yi a nahiyar Afirka. Duka azuzuwa na firamare guda uku da suka koma makaranta suna shirye-shirye rubuta babbar jarabawar wuce gabani, waɗanda aka ɗaga daga watan Nuwamba zuwa Maris. Daga baya, gwamnatin ƙasar ta yanke shawara kan ko duk ɗalibai za su iya koma makaranta ko a'a, a cewar ministan ilimi George Magoha a wata makarantar firamare a Nairobi, inda ya karɓi gudunmawar takunkumin rufe hanci da baki guda miliyan ɗaya daga babban bankin Kenya. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana kimiyya a Australia sun gano cewa ƙwayar cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28. A wani bincike da aka wallafa yau Litinin a wata majallar ƙwayoyin cutar virus, masu bincike a cibiyar kimiyyar CSIRO ta Australia sun gano cewa ƙwayar cutar SARS-CoV-2 tana da ƙarfi sosai, tana jure rayuwa akan abubuwa da suke sumul a digiri 20 na ma'aunin Celsius idan aka kwatanta ta da ƙwayar cutar mura ta flu, wacce ke kai tsawon kwanaki 17 a cikin wannan yanayin. Masana kimiyya cibiyar ta CSIRO sun kuma gano cewa ba za a iya kamuwa da ƙwayar cutar SARS-CoV-2 bayan kusan sa'o'i 24 a digiri 40 na ma'aunin Celsius ba. Bayan haka, masana sun gano cewa sabuwar ƙwayar cutar ta coronavirus za ta iya jura rayuwa akan abubuwa kamar kudin takarda, gilashi da ma karfe. Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da yarjejeniyar daidaita dangantaka da hadaddiyar daular Larabawa da ake kira UAE a takaice. Kuma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya fada a yau Litinin cewa shi da yariman masarautar Abu Dhabi mai jiran gado Mohammed bin Zayed Al Nahyan sun amince su gana nan da ba dadewa ba. Ana sa ran Majalisar Dokokin Isra'ila za ta kada kuri'ar amincewa da yarjejeniyar a cikin wannan makon. Netanyahu da Sheikh Mohammed sun yi magana ta wayar tarho kuma a sanarwar da kowannen su ya fitar a yau Litinin sun ce sun tattauna kan batutuwa da dama, ciki har da samar da zaman lafiya da haɗin gwiwa a gabas ta tsakiya. Isra'ila da UAE sun sanya hannu a yarjejeniyar da Amurka ta shiga tsakani da aka kulla a wani biki da aka yi a fadar White House a watan jiya, inda Isra'ila kuma ta sanya hannu a shigen irin yarjejeniyar da Bahrain. UAE ce kasa ta uku kuma kasar Larabawa ta hudu da ta kulla irin wannan yarjejeniya da Isra'ila, bayan Masar a shekarar 1979 da kuma Jordan a shekarar 1994.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kuma za mu fara ne daga arewa maso yammacin Najeriya mai fama da matsalar tsaro, inda zanga-zangar buƙatar maido da rundunar 'yan sandan yaƙi da manyan miyagu ta isa can. Muhammad Nasir Gareka.
Haɗakar ƙungiyoyin matasa da ɗalibai daga jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara sun haɗu a Sokoto, inda suka yi tattaki zuwa rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto domin nuna rashin jin daɗinsu na dakatar da rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami, wato SAS. Matasan dai suna ɗauke da alamomi masu ɗauke da rubuce-rubuce daban-daban masu nuna ƙin amincewarsu da wannan matakin da babban sufetin 'yan sanda ya ɗauka, tare da ba da saƙo domin kaiwa ga babban sufetin 'yan sanda. To, ko menene dalilinsu? Bashar Umar Binji shine mai magana da yawun kungiyoyin.
Gefen musu kutu kebe da zafara, sanin kowa ne muna fama da matsalar tsaro, satar mutane, fashi da makami da dai sauransu. To, don haka don mi zamu ce a kashe wannan hukuma? Ita ce ta ceto 'yan Najeriya da dama daga hannun Boko Haram da kuma masu garkuwa da mutane.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto Ibrahim Sani Ka'oje ya ce abin da matasan suka faɗa gaskiya ne, domin ya yi aiki a cikin rundunar tasar tsawon shekaru uku kuma ya san irin nasarar da suka samu, sai gashi wasu mutane kalilan sun nuna rashin son rundunar kuma aka dakatar da ayyukanta.
Da lokacin mana nan Sokoto ai koyi yayin da sauransu daba da wasu abubuwan nan ko to waka shiga wurin kai kaga mutum da kana shiga wurin, amma wannan mutane su ake aikawa kuma da sun tai dole ya ga haka result. To, amma yanzu an waye gari wasu ƴan kalilan, ƴan kalilan ne ba tare da ƴan kasa suke ba, ƴan kalilan ne wanda suke ba su
ba mu tare da su.
Ko bayan matasan da ke zanga-zanga nuna rashin jin daɗin tsayar da ayyukan rundunar tasas, akwai mutane da suke goyon bayan ayyukan rundunar tasas kamar irin tsohon shugaban kungiyar Mayar ta Allah na ƙasa Muhammadu Dodo Oroji.
Gaskiya a halin da muke a ƙasar nan, ko ina ka ji akwai matsala na, akwai matsala can, akwai matsala. To, a wannan lokaci ƙarfi ma ya kamata a ƙara musu, kuma ai sun yi abubuwa da yawa a ƙasar nan wanda yana duba su ƴan ta'adda suna jin shakkarsu, ko da suna yin kila wani abu wanda ba daidai ba, gwamnati ta ja musu kunne cewa kar ku yi kaza, kar ku yi kaza.
Kuyaya masana shari'a ke kallon wannan badakalar, barista Ma'azuli Mai Yabo mai sharhi ne akan lamuran da suka shafi doka.
Yan ƙasa na da dama da doka tsarin mulki, bayyanar da ra'ayinsu ga abin da suka so ko ba su so, dalili da doka da mulkin duk saboda yan ƙasa ake yin su, kuma su ne ake wa mulkin kuma doka domin unwaninsu ta kai. Amma kuma doka ba za ta yadda ba wani ya ɗau mataki wanda na tashin hankali ne, ko kuma ba cikin hurumin doka ya gudanar da wannan zanga-zanga ta nuna ra'ayinshi, ko kuma kyama wadda ra'ayin shi ka nuna ba.
Abin jira a gani dai shine yadda an dakatar da ayyukan rundunar tasas bisa ga zanga-zanga da kuma nuna ƙin jinin jami'anta, kuma yanzu ga wasu ƙungiyoyi suna zanga-zanga da nuna rashin jin daɗin dakatar da ayyukan wannan rundunar. To, ko me gwamnati za ta yi akan wannan? Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
We need stars, rainbow stars, we need stars, rainbow stars.
Haɗakar ƙungiyoyin matasa da ɗalibai daga jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara sun haɗu a Sokoto, inda suka yi tattaki zuwa rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto domin nuna rashin jin daɗinsu na dakatar da rundunar yaƙi da 'yan fashi da makami, wato SAS. Matasan dai suna ɗauke da alamomi masu ɗauke da rubuce-rubuce daban-daban masu nuna ƙin amincewarsu da wannan matakin da babban sufetin 'yan sanda ya ɗauka, tare da ba da saƙo domin kaiwa ga babban sufetin 'yan sanda. To, ko menene dalilinsu? Bashar Umar Binji shine mai magana da yawun kungiyoyin.
Gefen musu kutu kebe da zafara, sanin kowa ne muna fama da matsalar tsaro, satar mutane, fashi da makami da dai sauransu. To, don haka don mi zamu ce a kashe wannan hukuma? Ita ce ta ceto 'yan Najeriya da dama daga hannun Boko Haram da kuma masu garkuwa da mutane.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto Ibrahim Sani Ka'oje ya ce abin da matasan suka faɗa gaskiya ne, domin ya yi aiki a cikin rundunar tasar tsawon shekaru uku kuma ya san irin nasarar da suka samu. Sai ga shi wasu mutane kalilan sun nuna rashin son rundunar kuma aka dakatar da ayyukanta.
Kada a lokacin mana nan sun kudu aiko yin da sauransu daba da wasu abubuwan nan da ko to waka shiga wurin kai kaga mutum da kana shiga wurin, amma wannan mutane su ake aikawa kuma da sun tai dole ya ga gari zuwa. To, amma yanzu an waye gari wasu 'yan kalilai. 'Yan kalilai ne ba tare da 'yan kasa suke ba, 'yan kalilai ne wanda suke ba su.
Ba mu tare da su.
Ko bayan matasan da ke zanga-zanga nuna rashin jin daɗin tsayar da ayyukan rundunar ta SAS, akwai mutane da suke goyon bayan ayyukan rundunar ta SAS, kamar irin tsohon shugaban kungiyar Mayar ta Allah na ƙasa Muhammadu Dodo Oroji.
Gaskiya a halin da muke a ƙasar nan, ko ina ka ji akwai matsala, na akwai matsala, can akwai matsala. To, a wannan lokaci ƙarfi ma ya kamata a ƙara musu, kuma ai sun yi abubuwa da yawa a ƙasar nan wanda yana duk wasu 'yan ta'adda suna yin shakkarsu, ko da suna yin kila wani abu wanda ba daidai ba, gwamnati ta ja musu kunne cewa kar ku yi kaza, kar ku yi kaza.
Koyaya masana shari'a ke kallon wannan badaƙalar, barista Ma'azu Liman Yabo mai sharhi ne akan lamuran da suka shafi doka.
'Yan ƙasa na da dama da doka tsarin mulki, bayyanar da ra'ayinsu ga abin da suka so ko ba su so. Dalili da doka da mulkin duk saboda 'yan ƙasa ake yin su, kuma su ne ake wa mulkin kuma doka domin unwaninsu ta kai. Amma kuma doka ba za ta yadda ba wani ya ɗau mataki wanda na tashin hankali ne, ko kuma ba cikin hurumin doka ya gudanar da wannan zanga-zanga ta nuna ra'ayinshi, ko kuma kyama wadda ra'ayin shi ka nuna ba.
Abin jira a gani dai shine yadda an dakatar da ayyukan rundunar tasas bisa ga zanga-zanga da kuma nuna ƙin jinin jami'anta. Kuma yanzu ga wasu ƙungiyoyi suna zanga-zanga da nuna rashin jin daɗin dakatar da ayyukan wannan rundunar. Da ko me gwamnati za ta yi akan wannan? Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To, a gaida Muhammad, har yanzu dai muna arewa maso yammacin Najeriya ɗin, inda ake ta cece kuce bayan da gwamnatin jihar Kano ta soke mai baiwa gwamna shawara kan kafofin yaɗa labarai na zamani Salihu Tanko ya kasai saboda wani ra'ayi da ya bayyana. Mahmud Ibrahim Kwari gare ta.
A ƙarshen mako ne dai Malam Salihu Tanko ya kasai ya yi rubutu a shafinsa na Twitter, inda ya bayyana gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a matsayin maras tausayin talakawa saboda halin ko in kula da take nunawa game da makomar rayuwarsu. Al'amarin dai ya sanya gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya dakatar da wannan jami'i cikin wata sanarwa da kwamishinan labarun Kano ya fitar. Dr. Siliya Usile shine sakataren labaru na tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekaru, kuma mataimakin shugaban cibiyar kula da ayyukan jami'an hulɗa da jama'a ta Najeriya, wato NIPR.
Abubuwa ne kamar guda biyar. Na ɗaya, sai ka fara duba shi wanda ya yi wannan abu. Yana da certificate na ya zama mai magana da yawun wani ko kamfani ko wani mutum. Wani lokaci akan sa su yi aikin, shugaban zai ce yi aikin yi mun kaza, amma zai koyi a baya. Idan abu ya yi zafi sai ce daman bari na sa shi. Wani lokaci kuma su masu aikin sukan yi azarfaɗi su wuce gona da iri a aikin. Na biyar, a doka na aikin ya baka dama kamar ɗan ƙasa, amma ra'ayinka da wuya al'umma su iya raba shi da ra'ayin wanda kake wa aiki. Saboda haka a dole in kana irin wannan aiki dole ka haƙura da ra'ayinka.
Sai dai masu nazari a fagen siyasa na ganin wannan batu ba zai rasa nasaba da siyasa ba, kamar yadda Malam Kabiru Sa'idu Sufi ke faɗi.
Siyasance ana ganin cewa matakin wato barranta kai ne daga su kalaman wato abin da ita gwamnati da kuma gwamna suka yi, za a iya cewa sun yi kokarin nuna cewa ba sa tare da shi wancan kalamai ko kuma rubuce-rubuce da aka yi waɗanda suke fadar shugaban ƙasa ɗin da akwai yiwuwar ba za ta daɗin su ba. Matakin da aka ɗauka ɗin abu ne na wato ƙoƙarin tabbatar da ci gaban kyakkyawar alaƙa a tsakanin ita jam'iyya da gwamna da gwamnatinsa da kuma fadar shugaban ƙasa.
Da yake an yi amfani da kalmar dakatarwa, akwai masu ganin cewa tsohon jami'in gwamnan na Kano na iya dawowa bakin aikinsa bayan ƙura ta lafa. Ƙwararren ɗan jarida kuma mai sharshi kan al'amuran yau da kullum, Malam Bashir Muhammad Bashir, ya yi tsokaci.
Kasan wasu kafofin yada labaran suna cewa an sallame shi, amma dakatar da Salihu akai ruwan mai girma gwamna ne ya auna nauyin abin da yake ganin ya faru, wataƙila rai ne ya ɓaci da farko, sannan kuma in tafiya ce tafiya ba a san abin da zai faru ba. Yanzu duk wani abu ƙwallon na raka mai girma gwamna ya so ya dawo da Salihu tankwaya kasa, ya so ya masa aiye mamakin tafi kenan. Wannan wani abu ne wanda gwamnan ne zai iya gaya ma.
A nata ɓangaren, cibiyar NIPR mai kula da ayyukan jami'an hulɗa da jama'a a Najeriya ta ce za ta gudanar da bincike game da wannan batu.
Za mu fara dubawa a gani kin yana ma da certificate, in babu to mun san matsayinsa. Ma'ana cibiya ta amince yin irin wannan aiki, ta sahale masa, ta bashi certificate na yayi. To idan har yayi, to muna da tsarukan hukunci wanda za mu bi a hukunta shi. Idan kuma ba ɗan cibiya ba ne, to daman aikin ma da yake ma ba kan doka yake yin sa ba, ko is ba halattace bane, za mu yi hada shi da yan sanda.
Dr. Silaya Usul kenan mataimakin shugaban cibiyar NIPR da ke sanya ido akan ayyukan jami'an hulɗa da jama'a a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Zuwa gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga Sani Malumfashi da rahoto na musamman.
Al'amarin satan mutane da yin garkuwa da su tare da satan dabbobi lamari ne da ya addabi gwamnatin Najeriya domin haƙƙin al'ummar ƙasa da ke kanta, waɗanda mahara ke addaba su dare da rana. Ana sace musu dukiya, wasu lokutan ma a yi wa 'ya'yansu ko matansu fyaɗe. Duk waɗannan abubuwa na damun su, ana kuma kama su ana hukunta su gwargwadon zarafi.
Me sunanka?
Sunana Aliyu Umar.
Kes ɗin me muka kama ka?
Kes ɗin kidnapping.
Laifin me muka kama ka da shi?
Mun kama ne da bindiga.
Bindiga wace iri?
Me yake?
Alshashi nawa?
Alshashi 170.
Me yake da shi?
To ina riƙe da shi ne ina aiki. Sunana Bello Commander.
Bello Commander. Okay, kes ɗin menene muke riƙe da kai ana?
Kes na Shani. Shani ne na ɗauka saman gadan kanji.
Malam me sunanka?
Sunana Muhammadu Mujumba.
Kes ɗin me muke tuhuma ka da shi?
Kes ɗin bindiga.
Can baya ka taɓa ba da bindiga ko baka taɓa ba?
Na taɓa ba su.
Bindiga guda na?
Mun uku mun ba da bindiga bakwai.
Guda bakwai. Okay, yanzu ina bindigar da muke nema a hannunka tana ina?
To wallahi bindigar nan tana ga wani yaro, kuma yaron ba san inda yake.
Ya sunan shi?
Sunana Bello.
Bello, ya alaka ka da shi?
Alaka na da shi da zamfara muna tare lokacin da gimba ya kama mu, na ba da bindigogin ko da nizo suna cewa mu muna kama ɓarayi shine ya gudu.
Gwamnatocin jihohi musamman Katsina da Zamfara sun yi kokari na yin sasanci tsakaninsu da masu aikata waɗannan miyagun halaye. Ko a makon da ya gabata, gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Muradin ya yi tattaki ya zuwa cikin daji da daddare tare da waɗanda suka tuba, suka je suka amso mutanen da aka sace su makonni suna cikin dawa. Ga ma jawabansa.
Gashi Allah ya taimaka shi yasa muke ta magana a kan su. Sulhun nan ya zo koyi. In ba don da sulhu ba ga ba a bada ko kabu ba. Amma muka lallabe su muka amso. Allah ya kaddare wa suka ba mu ku domin ku sani ku sadu da iyalin ku. To haka ina son ku dauki wannan abu jaraba ci daga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan ina son ku kare mu Allah godiya. Ba wai mu bane, Allah ne ya fitar da ku. Mu mun zama kawai sanadiya don mu yi magana domin a fito da ku. Kuma za mu sa a sai ku asibiti a kula da lafiyar ku. Muna son ku samu kamar kwana uku gwamnati ta canza muku kaya, ku kai ku asibiti a kula da lafiyar ku, sannan ku koma inda iyalin ku. Allah shi kare kare gaba.
Mutanen Bauchi.
Okay, har da yan Bauchi.
Eh, akwai Sokoto.
Ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya tsirar da su ɗin ya yi bayani.
A 'yan kana, wannan mu 29 yau, sun ce
ce za a jami'a da shi a kwana wani kwana ba su shi idan mun ci kwana da lafiya
ko an kawo kudin ma ba ta bukata za su kashe mu kaga Allah ta Allah ta yi alƙawari
mutum da mara da zai su da kuma da kan ba mu da abin da za mu kai masa wallahi sai dai tsakanin mu da ubangiji mu wasa addu'a ta alƙawari sai kai kama hannu Allah ya sa manzo Allah ya sallama kama hannu shi ranar kiyama
amma kuma har yanzu al'amarin ana samun saukin sa amma kuma sai ga ya sake bijirwa misali kamar hanyar Abuja wanda al'amura suka lalace
ga ma barayi sun tsara hanya amma ba su yasa hanya Abuja sun yi attacking city lane din tafiya zuwa Abuja ba kowa ga mu kuma a lane din ku shiga Kaduna ga troop nan na sojoji da police
shin meye musabbabin da yake jefa wa'annan matasa suke shiga wannan mugunyar hanyar samun kuɗi
sunana Muhammad Lawal Abdullahi a baya ba yawanci wanda suke aikata irin wa'annan laifuffuka mutane ne daga cikin gari su dauki mutum ko su je su tsare shi su kai shi can bukka su aje wurin hilani ganin haka su kuma hilani yawancin su suma ana addabar su da sace-sacen dabbobin su da kuma yima yan uwan su fyaɗe idan aka kasance akan su irin haka sai kaga zakatun su sun yi rauni gashi ba su san wata sana'a ba sai wannan sai su ga cewa a suma ya kamata a ce sun nemi makamai sun tanada domin kare kawunan su akan wa'innan miyagun abubuwa da ake yi musu to wayansu daga cikin su ana tafiya tana tafiya suka ga to ai ba su da dabbobi na sana'o'in da suke gudanarwa kawai sai suka mai da shi suma sana'a to shi yasa yawanci yanzu ake ganin cikin kashi 100 kusan kashi 99 na masu aikata wa'innan miyagun laifuffuka Fulani ne amma asali a baya ba sana'ar su bace ba
me sunanka
Shehu Adamu
me kai aka kama ka
kimashi
kidnapping so nawa kai kidnapping
so uku
kai da suwa da wa
ne da Salihu da Adamu dawa da Abdu dawa da Garba da Italia gumanda
doka da Allah ce da nawa aka baku
million
nabin da ka kira Alhaji waye
Alhaji Garba
nawa aka baku
million daribi
nawa aka baka
dubu goma
to na biyu kuma fa
dubu biyar
a cikin million daya da dubu biyar baka
yes ba kariya
sakaci ne da aka samu daga kungiyoyinmu na addini da kuma gwamnatocinmu da domin a baya akan samu kungiyoyi na addini suna shiga suna fadakar da su suna jan hankulansu mutane ne masu tarbiya masu hankali to ganin yanda yanayin ya koma ba a samu ana shiga ga jahilci ga rashin abun hannu to dole ta sa suka samu kansa irin wannan yanayi
to ai a takaice tambaya shine ina mafita
mafita dai a takaice shine dole a koma ma baya wa'annan kungiyoyi da muke da su na addini da jami'an tsaro su sa hannu a ganin cewa in an kama wa'annan mutane ana yi musu hukuncin da ya dace a shari'ance ko da an yi musu wata banna a ba su sakamakon da ya kamata a ba su dan a fadanta musu rai wannan zai taimaka wurin kawo saukin wannan al'amari insha Allah
kun ga wa'annan da suke wannan abubuwan kun ga wanda aka hira da shi sun yi sun karbi miliyan 2 sun karbi miliyan 3 an tambaye shi nawa ya bayar nawa aka bashi yace 2500 shi wanda yaje wannan abun 2500 aka bashi yace aka sake kuma aka bashi 10000 wallahi jahilci ne kawai muna da masu kuɗi muna da du'at in aka je aka ilmantar da wa'annan in dai za a je kashe mutum dan a bashi 10000 wallahi idan ka bashi sana'a ka koya mishi abubuwa zai ba zai kashe mutanen ba saboda haka masu kuɗi ku fitar da kudaden ku malamai ku fita ku sa yaran ku gajeji shiga kauyukan nan in Fulani ne akwai Fulani yan uwansu wa'annan kinnabar da suke garkuwa da dan adam Allah ya gane da su Allah ya kawar mana da wannan abubuwa
jami'an tsaro suna sadaukar da rayukansu da kuma sauran kokari don kare rayuka da dukiyoyin al'umma saboda haka suna buƙatar haɗin kan jama'a kamar yadda kakakin rundunar yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa yayin man bayani
yaƙin nan da muke da ta'addanci da 'yan ta'adda yaƙi ne wanda yake gagarumi wanda ba za mu iya yi mu kadai ba tare da mutanen gari sun taimaka sun ba mu haɗin kai ba yanda barayin nan suke neman al'ummar gari haka suke neman mu kuma tsakanin 'yan sanda da sojoji ba a waye gari a yi sati guda a yi wata guda baka ji an ce wani abu ya same mu ba ko na mutuwa ko na rauni daga yaƙin da muke da waɗannan 'yan ta'adda yanzu yanda suka fito suka yi face to face da jami'an tsaro. Haka muke so su fito su face to face da waɗannan barayi. Da tuni mun yaki wannan yaki da ta'addanci a jihar Katsina. Gwamnati da tarayya da gwamnatin jiha da jami'an tsaro baki ɗaya mu muna iya bakin kokarin mu domin mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ta'addanci a jihar Katsina. Muna neman haɗin kai da goyon baya.
Sanshi Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, wasanni a takaice.
Gobe Talata, kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles za ta fafata wasan sada zumunci da kasar Tunisia a kasar Austria. Wannan ne wasa na biyu da Najeriya za ta buga tun bayan watanni 11 da ta je ta doke Lesotho da ci 4-2 a karawar neman shiga gasar cin kofin nahiyar Afrika. A ranar Juma'a kuma Algeria mai rike da kofin nahiyar ta Afrika ta doke kungiyar ta Super Eagles da ci 1 da nema a wasan sada zumunci da suka fafata a kasar Austria. Kungiyar ta Super Eagles na buga wasannin ne domin shirin tunkarar karawa da kasar Saliyo a cikin watan Nuwamban shekarar nan ta 2020 a fafatawar su ta neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afrika. Najeriya dai ta yi nasara akan Tunisia da ci 1 da nema a wasan neman mataki na uku da suka fafata a Cairo a shekara ta 2019 kuma Odion Ighalo ne ya ci wa Super Eagles kwallon. Rahotanni daga kasar Ingila sun tabbatar da cewa an sami 'yan wasa 6 da cutar coronavirus. Bayan an yi wa 'yan wasa da jami'ai 748 na kungiyoyi uku gwaji a ranakun Lahadi da Litinin. Wasu kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa an ki bayyana sunayen waɗanda suka kamu da cutar saboda sabuwar yarjejeniyar da aka cimma cewa za a daina bayyana sunayen 'yan wasa da suka kamu. An dai same su ne da cutar bayan gwajin da ake ci gaba da yi wa kungiyoyi domin shirye-shiryen komawa gasar Premier League ta 2019 da 2020 a ranar 1 ga watan Yuni. An dai gindaya ka'idar cewa sai an yi wa kowane ɗan wasa gwaji tukunna kamin a soma wasan. 'Yan wasa 6 da aka samu sun kamu da cutar dai an shawarce su da kowanne daga cikinsu ya killace kansa tsawon kwanaki 6. Wasu bayanan shafuka 50 da gwamnatin Ingila ta buga ranar Litinin sun nuna cewa za a koma ci gaba da gasar Premier League a ranar 1 ga watan Yuni shekarun nan ta 2020. Bayanan da gwamnatin ta buga sun nuna matakan da za a rika bi ɗaya bayan ɗaya wajen ci gaba da sake buɗe harkokin rayuwa da mu'amala a Ingila tun bayan da cutar coronavirus ta dagula lamura baki ɗaya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Masana kimiyya a Australia sun gano cewa ƙwayar cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28. A wani bincike da aka wallafa yau Litinin a wata majallar ƙwayoyin cutar virus, masu bincike a cibiyar kimiyyar CSIRO ta Australia sun gano cewa ƙwayar cutar SARS-CoV-2 tana da ƙarfi sosai, tana jure rayuwa akan abubuwa da suke simil a digiri 20 na ma'aunin Celsius idan aka kwatanta ta da ƙwayar cutar mura ta flu wacce ke kai tsawon kwanaki 17 a cikin wannan yanayin. Masana kimiyya a cibiyar ta CSIRO sun kuma gano cewa ba za a iya kamuwa da ƙwayar cutar SARS-CoV-2 bayan kusan sa'o'i 24 a digiri 40 na ma'aunin Celsius ba. Amy Coney Barrett da aka zaba don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka na shirin bada jawabi gaban sanatoci a zaman tabbatar da ita da za a fara yau Litinin akan cewa bai kamata kotuna su yi kokarin yin manufofi ba kuma ya kamata su bar wannan aikin a hannun shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki. Sabon Prime Minister ƙasar Japan Yoshihide Suga na shirin kai ziyara yankin kudu maso gabashin nahiyar Asia a wannan watan kusan don nuna goyon baya ga muradun Amurka na siyasa a yankin da suka hada da haɗa hannu da ƙananan ƙasashe da ba sa son mamayar da ƙasar China ke yi a cewar ƙwararru. Shirin Suga na kai ziyara Indonesia da Vietnam na nuna alamun zai bi sahun Shinzo Abe wanda ya yi murabus a watan Satumban da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai ana ganin Suga a Japan a matsayin wanda ya fi mai da hankali kan manufofin cikin gida amma ba a san alkiblarsa ba kan harkokin dangantakar kasashen waje.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. S sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta tayani gabatar da shirin, da Julie Ledas Gresham wacce ta hada mana shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.